daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya a birnin Kwanni. Za iya kuma sauraron mu ta Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 4 ga watan Janairu shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno da kuma yadda yanayin tsaro yake a yankin. Bayan hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a 'yan kwanakin nan. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a bude yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga Kamaru. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Amurka na kiran Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ta bayyana abin da Amurka ta kira sahihan sakamakon zaɓe, tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa mawa Demokradiyyar Congo. Waɗanda ke ƙoƙarin haddasa yamutsi da barazana ga tsaro ko kwanciyar hankalin Congo ko kuma amfani da rashin gaskiya, za a hana musu shiga Amurka. Kuma Amurka za ta hana musu duk wani taimakon kuɗi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida Robert Palladino a jiya Alhamis a wani gargaɗi. Shugaban hukumar zaɓe Kwanili Nanga ya gaya wa manema labarai a birnin Kinshasa cewa mai yiwuwa a jinkirta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar 30 ga watan Disamba saboda tafiyar hawainiya da aikin ƙidaya ƙuri'un ke yi. Nanga ya ce an tattara kimanin kashi 20 na ƙuri'un da aka kada a rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka, wanda ba ta da hanyoyin sufuri masu kyau. Ya kuma ce tsarin tattara sakamakon zaɓe da kuma ƙidaya da hannu na kawo cikas. Aƙalla mutane huɗu ne 'yan Sudan ta kudu suka mutu sanadiyar wani tashin hankali da ya ƙi cinyewa, a cewar ƙaramin ofishin jakadancin Sudan ta kudu da ke Khartoum. A wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka a cikin shirin talabijin na South Sudan in Focus, jakadan Sudan ta kudu a Khartoum, Mayam Dotwal, ya ce maza biyu da mata biyu aka kashe a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a babban birnin ƙasar ta Sudan. Dot ya ƙara da cewa kwamitin bincike da ke ofishin jakadancinsu, wanda aka kafa domin kula da lafiyar 'yan Sudan ta kudu da ke zama a Sudan, sun rawaito cewa mutanen da aka kashe suna kallon zanga-zangar ne, amma ba da su ake zanga-zangar ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta kaddamar da bincike kan Koshin Ryan Zinke ya yi ƙarya ga masu bincike na ma'aikatar harkokin cikin gida. Jaridar Washington Post jiya Alhamis ta bayyana cewa sashen tabbatar da gaskiya a aikin gwamnati ya fara binciken sakataren ma'aikatar cikin gida wanda ya sauka ranar Laraba. Zinke ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta Associated Press cewa shi fa bai yi ƙarya ba ga masu binciken yiwuwar ya saba ƙa'ida, kuma wasu masu yunƙurin ɓata kyawawan abin misalin da ya bari ne suka ƙwarmata wannan labari. yadda yake gudanar da harkokinsa da kuma irin shawarwarin da yake yankewa a matsayinsa na babban ma'aikaci ne suka jefa ayar tambaya kan ko yayi amfani da matsayinsa wajen amfanar kansa. Al'amarin da ya janyo jerin bincike akalla 51 a kansa, waɗanda akasarinsu an wanke shi. Kasar Mexico ta buƙaci Amurka a hukunce da ta yi cikakken bincike akan abin da ya faru ranar 1 ga watan Janairu, lokacin da jami'an tsaron Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa kasar Mexico domin hana baƙin haure da suke ƙoƙarin shigowa iyakar Amurka. A wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Mexico ta ce ba su yarda da duk wani cin zarafi ba akan iyakarta, kuma tana da daɗa kira akan a yi bincike kamar yadda ta taɓa faruwa 24 ga watan Nuwamba. A farkon shekarar nan ne jami'an kula da iyaka na Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa iyakar Mexico domin tsayar da baƙin haure 150 waɗanda suke ƙoƙarin shigowa iyakar da ke kusa da birnin San Diego da ke Amurka. A lokacin da jami'an kula da iyaka sun ce baƙin hauren sun yi ƙoƙarin haura katangar ko kuma shiga ta ƙarƙashin katangar, amma jami'an sun yi amfani da barkonan tsohuwa ga waɗanda suka jefo duwatsu.
Zahrawa Aminu Fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da Najeriya, inda bayanai daga yankin jihar Borno ke cewa mutane da dama ne suka tsere daga gidajensu sanadiyar hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a 'yan kwanakin nan. Ko da yake hukumomin tsaro sun ce tuni zaman lafiya ya dawo wannan yankunan. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Kan titin birnin Maiduguri da ke jihar Borno a cikin arewa maso gabacin Najeriya kenan, da yanzu hakan ke ci gaba da karɓan baƙuncin 'yan gudun hijira da da suka soma komawa garuruwansu sakamakon samun ƙuri-ƙurin zaman lafiya. Wanda yanzu hakan duk wayewan gari akan ga manya-manyan motoci da ƙanana na ta jigilan waɗannan mutane da ke fitowa daga arewacin Borno sakamakon hari ko kuma barazana da yayin ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi wa jami'an tsaron da ke basu kariya. Kimanin watanni 2-3 kenan ake samun irin wannan barazana na hare-hare daga hannun yayin ƙungiyar Boko Haram, wanda wani ƙaulin ake ma bayanin cewa yayin ƙungiyar Boko Haram din sun sake kwace ragamar shugabancin wasu garuruwan, yayin da rundunar sojan ke ƙaryata wannan batu da cewa har yanzu ƙananan hukumomin da ke Najeriya a hannunta suke. Na da zai ci ɗaya daga cikin gidajen da wasu 'yan kudin hijira da suke zama ciki, dama yadda ina ta kasance da su.
Ina tare da ina ɗaya daga cikin wani sansanonin mutanen da suka baro garuruwansu sakamakon wannan matsala na kwanakin nan da aka sake ya sake dawowa musamman ma arewacin Borno. Ga ni kuma tare da wata malama, sani ki da zuwa? Yawa, sani. Yawa, daga ina kika fito?
Na fito daga Cross Kawan.
Cross Kawan a karamar hukumar Kukawa kenan ko?
Kukawa local government.
Me yasa kuka baro can ne?
Wallahi Boko Haram ne suka tada mu.
Kin ce Boko Haram kamar sun mamaye gari ne ko menene faru?
Eh, gaskiya sun shigo garin gaba daya.
To, da suka shigo kamar akwai hari da suka kai ne ko sun ce da kuku fice ne ko fice?
A'a, gaskiya sun shigo ba su yi wa kowa magana ba, amma dai sun yi ta halbe-halbe har sun samu ma wata mace.
A gidan naku ko kuma anguwa?
A'a, gefen anguwanmu ne, Bulal ya same ta.
Ga wani malami shi ma daga ya fito daga ina ka fito malam?
Daga garin Cross Kawwa.
Eh, me yake faruwa ne?
Eh, abin da yake faruwa Boko Haram sun zo muna tsere-tsere tsakaninmu da sojoji, kuma bacin mun gudu mun dawo mun koma gari gaba daya, soja daga baya zai zo yana cewa ai banza Boko Haram, ina kuka je ku boye makanaman kuka kada. To, shi Boko Haram kuma ya zo ya kone-konen shi ya fita tafiyan shi.
Allah rufa su.
Sai dai daraktan hudda jama'a rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sanu Usman Kuka Shika ya bayani kan wannan batun kamar haka.
Eh, wato waɗannan abubuwa kasan har yanzu muna fama da yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram. Idan kai la'akari da shekaru baya da ni da kai ba za mu iya ma zama haka ba. Kusan shekara uku da suka wuce, alhamdulillah sojoji da sauran jami'an tsaro da kuma gudunmuwar jama'a an yi rawar gani. Yau 'yan ta'adda ba ma wai daular su aka kakkabe ba, suna can iyakoki na tsakaninmu da makwabta. To baka rasa daya biyu suna so su nuna cewa akwai su. To kuma muna bakin kokarinmu daidai gurgudan hali, kuma kamar yadda ka gani cewar wani abu ne da za a yi maganin shi. Ina so jama'a su kwantar da hankalinsu, kuma su ci gaban mana da bamu goyon baya da addu'a yadda za mu taya mu wannan aiki gadan-gadan. Waɗannan matsaloli da suka taso za a yi maganin su.
Kwa kuwa ta karamar hukuma da ya zaka maharan Boko Haram ne ke iko da ita a jihar Borno, ga dai Janar Tukur Burate ɗin da abin da ke cewa.
To sai a biyo mu a shirinmu na safe a ranar Lahadi domin jin amsar wannan tambaya a rahotonmu na musamman wanda Haruna Dauda Biyu ya aiko mana. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda bayan kammala gasar kokowar gargajiya a garin Tilibiri, ɗan kokowar jihar Doso Isaka Isaka ya samu takobi na ƙasa a karo na biyu bayan da ya kada abokin tafiyarsa na Doso Nura Hassan. A yayin bikin daɗin sabon sarkin, gwamnatin Niger ta ba shi tukwicin miliyan 10 na sefa baya ga wasu muhimman kyaututtuka da ya samu daga masu sha'awar wasan kokowa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muna Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Gilin kokowa na ruwa Sanu da ke Tilibiri kenan lokacin da Isaka Isaka na Doso ya kada Nura Hassan shi ma na Doso a karawar ƙarshen gasar kokowar cin takobin ƙasa bayan da aka shafa kwanaki 10 ana kafsawa tsakanin zaratan 'yan kokowar da suka fito daga yankuna 8 na Niger. Lamarin da ya matukar faranta ran al'ummar jihar Doso, musamman mazauna Gaya, wato karkarar da sabon sarkin ya fito.
Murna muna kuwa kuma mun gode mu takobi ya zan dosor dan Galadima da magajin dan Galadima takobi ya zo da su, mun gode mu Allah,
mun kalle ta kuma ta mana yadda muke son ta
dai mun su dadi ya zan dosor mun kama ba shekara da aka taba yi wani
abinda dai zan cewa ina farin ciki kwarai kwarai da gaske Isaka Isaka da ya samu takobi takobi ya komo hannun Doso, kuma alhamdulillahi muna mishi murna ɗan jihar Doso. O Ubangiji Allah ya bashi tsawon rayuwa da lahiya, su yi hankuri har wani karo, kowa rabon shi yake samu.
Bayan kammala naɗin rawani, Prime Minister Birjira Fini, wanne ya jagoranci bikin rufe wannan haɗuwa, ya damƙawa sabon sarkin 'yan kokowa na 2018 Isaka Isaka takobi, kafin ya karɓi cek na miliyan 10 na sefa a matsayin tukuici daga gwamnatin Niger. Ministan na cewa muna taya Isaka Isaka murnar haye gadan sarautar 'yan kokowa, sannan muna taya jama'ar Doso murnar samun wannan galaba, domin da sarki da ɗan Galadima da mataimakansu biyu duk 'yan kokowar wannan jaha ne. Sannan ya ci gaba da cewa an huskanci kurakure a yayin wannan gasa da ta gudana a Tilibiri. To saboda haka ya kamata mu haɗa kanmu mu yi taka tsantsan da dukkan wani abin da zai kawo rarrabuwar kawuna domin ɗorewar wannan gasa da ke sada zumunta. Baya ga tukwicin da ya samu daga hukumomin Niger, sabon sarkin 'yan kokowar na bana ya samu kyautar mota kilar jeep daga wani kamfanin hada-hadar kudade, yayin da masu sha'awar wasar kokowa suka karrama shi da wasu muhimman kyaututtuka waɗanda suka hada da kudade, kujerar makka da filayen gini, kamar yadda ɗan Galadimansa ya samu wasu tukwici masu ƙayatarwa. An dai bayyana cewa jihar Maraɗi ce za ta karɓi karo na 41 na gasar kokowar gargajiya a Baɗi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamma.
A gaye da Sule Mummuni Barma, to yau ranar Juma'a layi abu ɗaya yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Jawabin aure lami da farko Allah ne gaba, sannan aure lami ye mazan an rana biye ta uwa da uba ko suna biye shi wakin ko mai in kun tuna da ɗan Allah na maka lamuni ka gaban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an yi faɗa do annabi do Allah a ba sauran fita. to amma in amibiya wata kila gidan da mona fukai abinda mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abinda uwar gida ta yi aje a fada ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito daga Kebbi. Wa muke da shi daga Kebbi?
Muhammad Sani daga Argungu.
To Alhaji Muhammad, muna jin ka.
Wato ni abin da magana ta game da harkar tsaro ce ta kasa. Ya kamata a tausaya ma sojoji na Najeriya. Sojoji na Najeriya a cikin gaskiya suna kokari ya kokari. Mutum yana wada da wanda bai san shi ba. Eh? An yi wada na ya ta'adda sun san sojoji amma sojoji ba san su ba. Suna iya shigowa cikin su, su nemi su koma. Amma sojoji ba su gane su dan haka. Ni ga gani na jinjina ma sojojin Najeriya kuma Ubangiji Allah ya ba mu nasara akan makiya.
Mun ji daga wurin Alhaji Muhammad yanzu zamu je Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi?
Na magana da Hayama Jara Jara bayan primary da Razo.
To sai Bauchi. Muna jin ka.
Gaskiya ina so in yi godiya ta ga wani jagoran siyasa daga Jamhuriyar Niger, Ibrahim Yakuba. Saboda ya gayyace mu mun je ko mun tattauna da shi a gaskiya wannan mutum Ubangiji Allah ya saka masa nufin sa. Kuma mun ji daɗi mun ga irin manufofin da yake yi. Ubangiji Allah ya cika masa burinsa. Allah ya taimake mu. Na gode.
To amin. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Oyo. Wa muke da shi daga Ibadan?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Ina na malam da dan tudu na kala jalo a cikin kano buku wani gargare.
To muna sauraron ka.
Ni abin da abba ya nuna ina kira ga gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta samar ma sojojinmu kayan aiki na zamani. Ta'adda suna kashe mana sojoji kuma irin wannan abu mun da akwara kula muna kwantuna muna bacci wallahi rayuwarmu na bacci matuƙa saboda wa'innan sojoji ana kashe bakin daga domin su kare lafiyarmu su kare ƙasarmu. Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta.
To mun ji daga Ibadan yanzu kuma bari mu je Adamawa. Wa muke da shi daga Adamawa?
Ina magana da Malam Mustafa Mudi daga nan birnin Mudi.
To sannu Malam Mustafa.
Ra'ayina a yau wato shugaba Muhammadu Buhari wato ya san matakan da zai ɗauka akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. Sai da shi in ka zama babba wato akwai abubuwan da suke faruwa kai ba za ka san da shi ba sai yara wanda suke ƙanana suke ƙasa. To don haka don Allah muna roƙo ya sa masu bincike su yi bincike a saman wa sojojin na hanya mai kyau wanda su ma za su zo su taimaki ƙasar nan.
To mun gode Malam Mustafa. Wa muke da shi daga Yobe? Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa ƙarfe 3:49. Wa muke da shi daga Katsina?
Daga nan kuma daga Jibo garin Kwadan jajiyar Kaduna.
To sannu muna jin ka.
Ina da zan yi ne don Allah ga gwamnatin tarayya ta ƙara jajircewa akan ɓangaren Boko Haram. Wallahi
dan Maiduguri suna cikin tsarin da suke fara yi. Ya gode da yare da sa.
To. Kada ku manta lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Ga shi wani kira na shigo mana daga Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Karunan Najeriya.
Sannu Alhaji Musa, barka da yamma.
To alhamdulillah, ne mutu barka da yammaci kuma ne mutu barka da aiki. To ni abin da nake so in ba ƴan siyasar mu na arewacin Najeriya masu yawo suna ce mana wai yunwa yunwa arewacin Najeriya. Ni na ganin wannan kamfanin da ake na magana yunwa yunwa, wallahi ana zagin arewacin Najeriya ne. Domin arewacin Najeriya mu an samu manoma ne ko masu tashi sinima da kansu ne, ba wai ƴan jimazo na bane. Dan haka mutum masu cewa yunwa yunwa din nan, to sai da yunwa ta ƙare a kansu. Mu ba ma fatan yunwa, kuma arewacin Najeriya ba ma fama da yunwa. Muna fatan za.
To layin Malam Musa ya tsinke, yanzu bari mu je jamhuriyar Niger. Wa muke da shi daga jamhuriyar Niger?
Kuna tare da Babaye Gambo daga nan garin Tumniya, jihar Damagaram, jamhuriyar Niger.
To Sannu, muna jin ka.
To zan yi magana ne a bisa kan kokowar gargajiya.
To layinmu daga Niger ya tsinke, yanzu kuma bari mu je jihar Borno. Wa muke da shi daga Maiduguri?
Na tare da Malam Umaru mai kura daga sahihin Maiduguri.
To Sannu Malam Umaru, muna jin ka.
Ina barkan ku da aiki, ina matukan farin ciki yau ne na fara samun layin.
Ah to alhamdulillah.
Malam da Allah sa ta yi lafiya.
Amin. To yanzu kuma bari mu je Kano. Wa muke da shi daga Kano?
Kina magana da Alhaji Haya Fashion ne, Kunkusiya Amana.
To Sannu Alhaji Haya, muna jin ka.
Ya kokari ya jama'a, ya ayyuka.
Lafiya lau.
Ra'ayi na guda ɗaya ne, ba wani mai yawa ba ne. Maruƙi na shi ne da Allah da Annabi a gaya mana General Muhammadu Buhari akan matakan tsaron nan, dan Allah su tsaurara. Dan mutanen da take a Maiduguri nan gaskiya suna cikin wani yanayi. Sai dai Ubangiji Allah ya taimaka, Allah ya taimaka, Allah ya rufa asiri.
To amin.
Allah sai da sashen ku.
To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da kira, kuna ansa mana tambayoyin mu, kuna bayyana ra'ayinku. Yanzu masu sauraro ga wannan sanarwar.
Manoma albishirinku, ko kun san shirin dan takarar jam'iyyar PDP na inganta harkokin noma?
Me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za ta bunƙasa ta?
To badun harkar noma nan kuma mun samu koma baya.
To sai sanin sai kai kan ne da kai.
Inni ne abin
da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci.
Menene shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da yace tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali?
Mun magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfen akan sa ranka da dai. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce shanin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali a yanzu. Ba sai abin da ake nufi da wannan ba.
Eh to ai na bayani wannan abin da nake nufi.
Ku kasance da sashen Hausa na Muryar Amurka ranar Lahadi da safe domin jin waɗannan hirarraki na musamman. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta janyewa kasar jamhuriyar kamar hada gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasar ta yi kokarin hadawa a shekarar 2019 ta badi. Masanin sha'anin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru Ko Sulemani ya yi mini karin haske kan yadda kasar ta tsinci kanta a ciki.
Malam Awal Garba, abinda zan gaya maka babban rashi akai na wannan janye gasan kwallon kafan da za a buga a kasan Kamaru, wanda Kamaru za ta dauki bakuntaka. Kasan Kamaru ta samu dukkan kudi na ganin ta cimma burinta na hada wannan wasan. To yanzu CAF sun zo sun ce ba haka ba, don Kamaru ta samu lacci a abubuwa da yawa. Kaga zai kawo cikas a kasan Kamaru, don mazaunan Kamarun ma suna ta damuwa, suna ta ce abu ne da aka hada ko na siyasa ne, saboda shi Paul bai samu ya wuce ba abin bane yake cikin zuciyarsu na hada wannan wasan. Amma kuma in aka goma baya zaka gani Kamaru ta dauki wani lalaci, ko kuma za mu ce ta dauki wani ta jinkirce wannan abubuwan yake faruwa yanzu. Don Kamaru an fara ba ta wannan hada gasan kwallon kafan Afirika a 2014. Tun wannan lokacin aka ba su hada wannan wasan, to suka dinga jinkiri har lokaci ya zo ya wuce, har lokacin da Ahmad ya ce gashi nan fa ko a hudu ma Kamaru ba za ta yi hada wannan gasan ba. Ya kawo rudani, ya kawo tashin hankali Kamaru ta soma dare da rana na ganin tacin maburin an gama wannan filaye da wa'ensu hanyoyi da airport da duk dai ga sunan dai. Abinda zan ce a takacce, Kamaru ban rashi za ta yi kuma asara. Ba zan ce daga sabo kuma ba zan ce yana da gaskiya ba, saboda Cote d'Ivoire su ma ba za su yadda wannan abin ya kukuce musu ba, don sun fara aiki sun yi nisa kuma da aiki. To ban sani ba ko yana so ya share wa Kamaru hawaye ne ya faɗi wannan, za mu jira dai mu gani. Amma ni kan a tsammani na banga Cote d'Ivoire za ta bar wannan abin shi ma ya kubuce mata ba.
Mahama Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka na kiran jamhuriyar demokradiyyar Congo da ta bayyana abin da Amurka ta kira sahihin sakamakon zabe, tare da gargadin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi yayi zagon ƙasa a demokradiyyar Congo. Aƙalla mutane hudu ne 'yan Sudan ta Kudu suka mutu sanadiyar wani tashin hankali da yaki cinyewa, a cewar ƙaramin ofishin jakadancin Sudan ta Kudu da ke Khartoum. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ƙaddamar da bincike kan ko shin Ryan Zinke ya yi ƙarya ga masu bincike na ma'aikatar harkokin cikin gida. Jaridar Washington Post jiya Alhamis ta bayyana cewa sashen tabbatar da gaskiya a cikin aikin gwamnati ya fara binciken sakataren ma'aikatar cikin gida wanda ya sauka ranar Laraba. Kasar Mexico ta buƙaci Amurka a hukunce da ta yi binciken bincike akan abin da ya faru ranar 1 ga watan Janairu, lokacin da jami'an tsaron Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa kasar Mexico domin hana bakin haure da suke kokarin shigowa iyakar Amurka. A wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Mexico ta ce ba su yarda da duk wani cin zarafi ba akan iyakarta, kuma tana dada kira akan a yi bincike kamar yadda ya taba faruwa 24 ga watan Nuwamba. To masu sauraro baki daya, anan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahrawa Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa, sai injiniyanmu na yau Mr. Keith Holmes, Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC.